Daddy enter the show.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Ahmad Hafiz Baballe ne tare da Aisha Ma'azu. Kusara abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau Talata 18 ga watan Yuni na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
Wani harin da Ukraine ta kai cikin dare ya auna tankokin adana man Rasha wanda ya sanadiyar tashin gobara. A yau Talata, Koriya ta Kudu ta fatattako wasu sojojin Koriya ta Arewa da suka ƙetara wani kan iyakar da aka sa shingaye. Sannan shugaban Amurka Joe Biden ya karɓi bakoncin shugabannin NATO jiya Litinin, inda za su tattauna akan yadda za su tabbatar da samun goyon bayan sauran ƙasashen ƙawancen su tallafawa Ukraine.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa jamhuriyar Niger an dawo da aikin 'yan ƙato da gora ko 'yan sa kai da aka soke shekaru da dama.
Da yardan Allah, in mutane sun ba da goyon baya kamar yadda mun ka ga ana yi yanzu, tabbat nan gaba insha Allah za ka bari abinka ƙasa, ka je ka dawo ka iske babu wanda.
Bayan nan muna tafar da hira da barista Abba Hikima Fage kan kowa ke da ikon tsaron jiha a Najeriya a zahiri.
Wato duk wani abu da ya shafi tsaro da ba da umarni, wato a jiha zai zama cewa gwamna shi ne ƙarshe kenan, shi zai ci a yi, shi zai cika da a yi. To amma a zahirin gaskiya wannan nominal position ne, mun sha faɗa kafin yanzu cewa wannan mukami ne wanda tsarin mulkin Najeriya ya ba gwamnoni, amma mukamin a suna yake ko kuma a rubuce kawai yake.
Bayan nan za mu kawo muku shirin noma tushen arziki da zan gabatar, inda shirin na wannan makon ya duba batun yadda za a magance rikici tsakanin makiyaya da manoma a jihar Sokoto. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko.
Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Ga labaran duniya. Bisa bayanan jami'ai, cikin dare tankokin adana man Rasha sun kama da wuta bayan wani harin jirage mara matukan da Ukraine ta kai. Sannan dakarun Ukraine din sun kakkabo jirage mara matuka 10 da Rasha ta harba cikin daren. Ukraine bata dau alhakin harin tankokin da ya auku a birnin Azov, wanda ke kudancin yankin Rasha a kudancin Rostov ba. Kodayake Kyiv ta kai irin waɗannan hare-haren a baya, sannan ta faɗa a baya cewa auna ma'adanan makamashin Rasha zai raunata yunkurin yakin Moscow. Bisa bayanan da aka samu na farko, babu wanda lamarin ya ritsa da shi. Abinda gwamna Vasily Golubev ya wallafa kenan a manhajar aiki sakonni ta Telegram. Yau Talata ne wasu sojojin Koriya ta Arewa da dama suka ƙetara wani kan iyakar da aka sa shingaye. To sai dai kuma sun janye bayan da aka yi harbin gargaɗi a cewar Seoul a karo na biyu da aukuwar makamancin wannan lamarin cikin makonni biyu, yayin da Pyongyang ta ƙarfafa dakarunta da ke kan iyaka da Koriya ta Kudu. Tashin fashewar nakiyar da aka binne cikin ƙasa a daura da kan iyakar ya raunata sojojin Koriya ta Arewa da dama, a cewar gamayyar Hafsan Hafsoshin. Sannan ya ƙara da cewa a 'yan kwanakin nan Pyongyang ta dire dakarunta a yankin da zimmar share fili, sannan sun dasa nakiya, yayin da dangantaka tsakanin ƙasashen Koriyan yake daɗa tsani. A takaice dai, ƙasashen sun ci gaba da yaƙi tun bayan da aka kawo ƙarshen yaƙin da aka gwabza tsakanin 1950 zuwa 1953 bayan cimma wata yarjejeniya. Sannan kuma yankin da babu sojoji, inda ya raba tsibirin, ya kasance wurin da aka fi gudanar da ayyukan haƙa a duniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya karɓi baƙuncin shugaban NATO jiya Litinin, ƙasa da wata ɗaya kafin taron faɗaɗɗen ƙawancen tsaron na shekara-shekara wanda za a gudanar a Washington. Shugabannin biyu sun gana a fadar White House, inda suka tattauna akan yadda za su tabbatar da sauran ƙasashen da ke ƙawancen sun tallafa wa Ukraine har iya lokacin da za a kwashe tana yaƙi. Jiya Litinin, shugaban ƙawancen NATO Jens Stoltenberg ya isa Washington domin fara shirye-shiryen taron ƙawancen na watan Yuni. Shugaba Biden ya ya yaba da kawancen sannan ya ce da dama daga cikin kasashen kawancen sun amince su kashe akalla kaso 2 daga rarar kudaden shigan kasashen akan tsaro. A nan Biden kenan yake cewa NATO ta kafu tun shekaru 75 da suka gabata, sannan a tunanina darussan da muka samu da kuma marawa juna baya da muke yi don fatattakar zalunci, kwalliya ta biya kudin sabulu. Sannan karkashin jagorancinka mun dada karfafa NATO, sannan mun dada samun haɗin kai fiye da yadda ake da shi a baya. To ana shan labaran ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla, kafin ku ji karashin labaran za mu fara kawo muku rahotanmu na farko. Tun bayan juyin mulkin da aka yi a jamhuriyar Niger, wasu yankuna da ke fama da matsalolin tsaro a garuruwansu sun dawo da aikin 'yan sa kai ko 'yan ƙato da gora don taimakawa jami'an tsaro. A garuruwan Najeriya da ke kan iyakar ƙasashen biyu da 'yan bindiga suka addaba su ma sun bi wannan tsarin, kuma shugabannin al'umma na cewa kwalliya ta soma biyan kuɗin sabulu. Daga birnin Kwanni ga rahoton da wakilin Haruna Mamman Bako ya aiko mana.
To bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a jamhuriyar Niger a shekarar ta gabata da ma matsalolin tsaro da waɗansu yankunan ƙasar ke fama da shi, shi yasa irin waɗannan wuraren da ke fama da waɗannan matsalolin aka dawo da aikin 'yan sa kai ko 'yan banga da a can baya aka soke ayyukansu a dukkan faɗin ƙasar. Wannan ko domin dafawa jami'an tsaro wajen magance matsalolin tsaro da ma shaye-shayen miyagun ƙwayoyi da satar dabbobi da sauran dukiyoyin jama'a. A garin birnin Kwanni da ke iyaka da tarayyar Najeriya an girka irin wannan kwamitin, kuma kwalliya ta soma biyan kuɗin sabulu, inji mai martaba sarkin birnin Kwanni Alhaji Muhammad Salifu Sardauna.
Hakikan muna bakin kokari da yarda Allah da kamawa al'umma da kamawa jami'an tsaro da na hukuma ta bariki da ta gargajiya domin a tabbatar da zaman lafiya cikin ƙasa, kuma da yarda Allah ne sun ba da baya kamar yadda mun ka ga ana yi yanzu. Tabbat nan gaba insha Allah zaka bari abinka ƙasa ka tai ka dawo ka iske babu wanda ya doke insha Allah.
Tun dai wata aika-aika da 'yan bindigar suka yi a garin Kalmalau da ke cikin jihar Sokoton tarayyar Najeriya da ke kilomita 2 kawai iyaka da garin birnin Kwannin jamhuriyar Nijar a shekarar ta gabata, inda suka kashe mutane 9 suka arce da dabbobi, garuruwan na Najeriya da ke kan wannan iyakar suka dawo da banga ko 'yan ƙato da gora domin tsare garuruwansu, in ji wani mutumin Kalmalau da muka sakai sunan Sam.
A bare dai da Allah gwada mana, 'yan bindiga suka shiga a garin nan suka je suka ɗauki dabbobi sun halbe wajen mutum 9, sannan sun ɗauki ɗaya-ɗaya na mutane. To sannan mutanen gari kuma su ma karan kansu sai suka ɗauki mataki suka kare nan garin Kalmalo misali. To ba nan ba ma haɗin lela da amara duka ko ina an ɗau mataki, kowa bai kwanta da surdi ba, dare da rana ana tsare da garuruwan domin gudun kada a zo a kai musu farmaki na ɗauke da 'yan bindiga ka zuwa suna mutane misali.
Sai dai hukumomin mulkin sojan jamhuriyar Nijar sun ba da tabbashi wa al'ummar ƙasar game da sha'anin bin doka game da ayyukan 'yan bangar ko 'yan kwamiti ta la'akari da ƙorafe-ƙorafen jama'a game da take doka ta la'akari da ba da kashi da ake zargin 'yan kwamitin suna yi, kamar yadda Kaftan Alishina Abubakar shugaban gundumar birnin Kwanni yake cewa.
Game da neman kiyon zaman lahiyarku, wannan ku tabbatar da an yi zama wanda yake mai mahimmanci tsakanin hukumomi na gargajiya da na zamani da na shari'a. An zamna da dukkan waɗanda suka sani jami'an tsaro ne, 'yan kwamiti ne, an zamna an tattauna kuma an tsaida matakin ne waɗanda suke nagari, da idan kowa ya bi waɗannan matakin ne to insha Allah to za mu ganin a nan gaba kowa zai je lahiya ya zamna lahiya ya tashi lahiya in Allah ya yarda.
Ana dai ci gaba da girka waɗannan kwamitoci a garuruwa daban-daban na jamhuriyar Nijar da ma tarayyar Najeriya akan iyakar ƙasashen guda biyu domin gudanar da aiki a ƙarƙashin jagorancin jami'an tsaro don kariyar al'umma daga kowane hari ko kuma sace-sace da ma ta'ammali da miyagun ƙwayoyi. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
A gaida Haruna Mamman Bako, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga ƙarashin labarin duniyar.
Dubban 'yan Isra'ila sun gudanar da wata gagarumar zanga-zanga a birnin Jerusalem a jiya Litinin domin nuna kin amincewarsu da yadda Benjamin Netanyahu yake tafi da yakin Gaza. Zanga-zangar ta kankama ne daga harabar fadar Knesset, inda majalisar Isra'ila take kafin suka kutsa zuwa gidan Netanyahu inda yake zama a na kanshi. Masu zanga-zangar sun buƙaci gwamnatin ta sasanta da Hamas don dawo da sauran mutanen da ƙungiyar mayakan 'yan Falastinu take garkuwa da su tun bayan mummunan harin da ta kai kudancin Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoban bara, sannan a farkon zaben 'yan majalisar. Kamfanin dillancin labarun Reuters ya ce wasu daga cikin masu zanga-zangar sun sani daga cikin mutane, sannan suka kutsa shingayen da 'yan sanda suka shata. Jami'an tsaro sun kokarta sun tarwatsa masu zanga-zangar daga bisani bayan da suka yi feshin ruwan zafi. Bayan wata ziyarar da mai ba da shawarar tsaron Amurka Jake Sullivan ya kai New Delhi kwanaki bayan kankamar wa'adin aikin Firayim Minista Narendra Modi na uku, India da Amurka sun amince su karfafa dangantakarsu a bangaren kimiyyar zamani. Sullivan ya gana da Modi, ministan harkokin wajen India da takwaran aikin shi na India, yayin wata ziyarar da ta sake tabbatar da cewa kasashen biyu suna kokarin karfafa dangantaka tsakanin su. India tana da burin ganin ta dada karfafa dangantakar ta da Amurka a fannin cinikai cikakken dangantakar dabarun duniya da zai amfani duniya, abin da Modi ya wallafa kenan a X bayan kammala taro da Sullivan jiya Litinin. Akalla majinyata tara ne suka riga mu gidan gaskiya yau Talata bayan da wata gobara ta auku a wani asibiti a arewacin birnin Rasht na kasar Iran, kamar yadda rahotannin kafafen watsa labaran cikin gida suka ruwaito. Kafar yada labaran cikin gida ta IRIB ta ce gobarar da ta auku a asibitin Ghaim ta fara da misalin karfe 1:30 na daren jiya Litinin ne. Ta kara da cewa an kashe gobarar, sannan masu bincike sun fara aiki don gano musabbabin wutar. Abun bakin ciki ne mutane 9 sun mutu a sanadiyar wannan gobarar, inji Muhammad Taghi Ashobi, shugaban jami'ar Gilan inda ake horar da dabarun aikin likitanci a Rasht. Ya shaidawa kafar gidan talabijin din cewa akasarin waɗanda suka mutu majinyata ne da ke kwance a sashin gobe da nisa.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rahotonmu na biyu, inda wasu gwamnoni a Najeriya ke ci gaba da kokawa kan yadda jami'an tsaro da ke aiki a ƙarƙashin gwamnatin tarayya a jihohinsu ba sa bin umarnin da suke ba su, inda a wasu lokuta sukan ɗau matakai ba tare da sanin gwamnonin ba. A hirar da ne da barista Abba Hikima Fage, wanda lauya ne mai zaman kansa a jihar Kano, ya fara da yi min bayani kan abin da kundin tsarin mulkin Najeriya ya ce danganewa ke da ikon tsaro a matakin jiha da kuma tasirin halin da aka samu kai.
A kundin tsarin mulkin Najeriya, gwamna shi ne chief security officer na jiharsa, kamar yadda shugaban ƙasa shi kuma shi ne wato commander in chief na armed forces gabaki na Najeriya. Abinda mutum zai ɗauka shi cewa shi ne wato duk wani abu da ya shafi tsaro da ba da umarni wato a jiha, zai zama cewa gwamna shi ne ƙarshe kenan, shi zai ci a yi, shi zai cika da a yi. To amma a zahirin gaskiya wannan nominal position ne, mun sha faɗa kafin yanzu cewa wannan mukami ne wanda tsarin mulkin Najeriya ya ba gwamnoni, amma mukamin a suna yake ko kuma a rubuce kawai yake. Idan ka zo magana aiki da aiwatar da ainihin wannan mukami, za ka samu cewa wannan abu ba haka yake ba. Misali, idan ka duba tsarin mulkin Najeriya sashi na 214 da wurin 15, in ka duba za ka ga abin da yake magana akan 'yan sanda. Misali, rundunar 'yan sanda a ciki an yi magana cewa akwai 'yan sandan Najeriya, kuma an faɗi wato ƙarfin da shugaban ƙasa yake da shi ne ya ba 'yan sanda umarni. A cikin nan ba a yi magana, an yi magana akan cewa gwamna yana dama shi ma ya ba wa wato kwamishinan 'yan sanda na jiharsa. Amma kuma idan aka samu tuntuɓe ko kuma conflict tsakanin umarnin da gwamna ya bada da kuma wanda ba ma shugaban ƙasa ba, da wanda IGP ya bada shugaban 'yan sanda na ƙasa, to lalle a nan gurin kwamishinan 'yan sanda na jiha za ka samu cewa shi IG shi yake magana, shi zai gaya wa wato komishin ƴan sanda abin da zai yi a wannan guri. Sannan kuma musamman duba da cewa kaga ƴan sanda, za ka samu cewa ƴan sanda a Najeriya na kwamitin tarayya ne, federal police muke da shi, ba mu da state police. Saboda haka da IGP da shugaban kasa duka sukan iya canja abin da gwamna yake so ya faru a jiha, musamman abin da ya shafi ƴan sanda da abin da ya shafi kamar civil defense da duka sauran jami'an tsaro. Domin wannan bayanin da na maka na ƴan sanda ne kawai da sojoji yake cikin tsarin mulkin Najeriya, sauran na civil defense saura baya ciki, amma akwai shi a cikin dokokinsu wanda aka yi. Amma duka za ka samu tag da tag akwai bayanai wanda ya kama da wanda ke cikin sashi 215 da 14 da 16 tsarin mulkin Najeriya wanda suke magana akan ƴan sanda da kuma irin wanda suke magana akan sojoji. Saboda haka wannan mukami da aka ba dan wato gwamna an dai bashi ne a haka, kuma haka ya kamata a yi. Amma duk lokacin da ya zama cewa an sami cin karo, to kwamishinoni da sauran kwamandoji na jami'an tsaro za su ajiye abin da gwamna yake so ne, su yi abin da shugaban kasa yake so. Shi kuma shugaban kasa zai iya ba da wannan umarni na shi kai tsaye, ko kuma ya yi shi ta hanyar wakilci. Saboda haka idan aka samu ministan tsaro misali ya ba wa sojoji umarni, ko kuma a samu cewa ya ba ƴan sanda su kamar NSE a ba ƴan sanda umarni, kuma aka samu gwamna ya ba da, to anan za a ajiye na wato na gwamna ne a yi wanda shugaban kasa ya saka ta hanyar jami'ansa ko ta hanyar wakilansa na gwamnati.
To bari sa ganin yadda Najeriya ke ci gaba da fuskantar matsalolin tsaro, shin jami'an tsaro na iya kafa hujja da wannan yanayi su ɗauki wani mataki ba tare da sanin gwamnan jiharsa ba?
Bai kamata wato jami'an tsaro su ɗauki wani mataki ba tare da sanin gwamna ba, domin kamar yadda aka faɗa cewa gwamna shi security officer, lallai shi din ne. Kuma kaga akwai ICE security council meetings da ake yi wanda shi gwamna shi ne yake presiding, shi ne shugaba. Kuma duka wannan jami'an tsaro suna zuwa su zauna a kan nan wato teburi na wannan council da ake yi, a nan kuma ke ɗaukar matakai na tsaro. So bai kamata ba, amma idan aka samu an yi ɗin, musamman saboda su jami'an tsaro suna magana akan cewa ba su da yadda da 'yan siyasa sosai, kamar akwai matsala ta trust, akwai masu ganin cewa idan aka samu wani abu na intelligence wato bayanan sirri, to ana gaya gwamnoni ko kuma 'yan siyasa sai ka samu cewa abin ya zo ma ya yi likit. To saboda gaskiya yanzu a Najeriya a zaman da muke yanzu, duk da cewa abin ba doka ba ne ba, to amma su sojoji da jami'an 'yan sanda da DSS musamman suna ɗaukar wasu irin matakai na ƙoƙarin kiyaye sirrinsu da kin fitar da shi.
Barista Abba Hikima ke fashin baki kan tsaron tsaro a dokance, za a ji ci gaban hirar. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Haka kuma ko da yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumin su. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Noma tushen arziki. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki, wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. A ƙasashen Afirka, rikici tsakanin manoma da makiyaya abu ne da hukumomi suka jima suna faman ɗaukan matakan magancewa saboda illolin da yake haifarwa. Sai dai har yanzu ana samun aukuwar matsalolin. Har ila yau su kansu mahukunta ba su ƙasa a gwiwa ba wajen ƙara lalubo hanyoyin da za a bi don magance matsalar. Kamar yadda a jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya, gwamnati ta haɗa hannu da wani shiri mai samun tallafin Bankin Duniya wajen farfaɗo da kwamitin hana faɗa tsakanin manoma da makiyaya. Ga rahoto na musamman da wakilin Muhammad Nasir ya haɗa mana.
Rikici tsakanin manoma da makiyaya ya jima yana tare da zaune tsaye a ƙasashe daban-daban na duniya, inda so da yawa yakan yi sanadin salwantar rayukan jama'a na dukkan ɓangarorin biyu. Alal misali, a jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya, an saba samun irin wannan rikicin a 'yan watannin da suka gabata, inda har aka samu salwantar rayukan Hausawa manoma biyu da Fulani makiyaya biyu, kamar yadda kantoman ƙaramar hukumar Gudu, inda abin ya faru ya bayyana.
Matsala ce tsakanin manoma da makiyaya. makiyaya akan noman da gandu saboda san suna da gandu wanda yake gandun nan tsawon shi zai kai kilomita 100 wadin shi akalla zai kai kilomita 70 ko 80 so shine aka dinga wani daga wani wuri daga ciki aka ce su manoma su noma kuma noman da su da manoman da Fulani kowa yana yi so sai aka dan samu rashin jituwa su Fulani suka ce sai an diban musu wurin kiyo bakin gari su manoma su je can daji a yi noma su ko nan bakin gari a bar musu wurin da za a yi kiyo satin da ya wuce ni kaina na zo garin mun zo da jami'an tsaronmu na sojoji da 'yan sanda muka kira duka ɓangarorin muka zauna da su muka yi sulhunsu akan inda manoman suka duba ɗiba cikin kashi hudu muka raba wurin biyu aka bar ma makiyaya rabi aka bar ma manoma rabi kuma rabin da aka bar ma manoma an yi ne akan da Fulanin da Hausawan kowa ya je ya noma ba an bar wurin manoman kawai saboda Hausawa ba ne an bari saboda su duka kuma sun aminta da haka muka yi yarjejeniya lokacin ina wurin har ƙarfe ɗaya da wani abu ranar nan dai kusan Juma'a ba mu samu mu duka so ranar izi talata ne ko Laraba su Hausawan suna cikin gonakin wasu waɗanda ba san ko su waye ba suka zo da bindigogi suna halgarsu har suka kashe mutum biyu cikin Hausawa har suka kira ni cewa ga abin da aka yi masa na ce to su yi hankuli don Allah kada su ɗauki wani kwansa da hannunsu gari na wayewa na tura motocin sojoji guda biyu da 'yan sanda suka je garin kuma suka rakki mutanen garin aka je aka ɗauki gawawwakinsu da aka kashe so ko da aka zo su mutanen matasa su wannan garin waɗanda aka kashe 'yan uwansu su kuma sun zo da inda gawawwakin suke sun biyo sawu har zuwa wannan ruga Fulani suka ce sai suka samu wani bukka har cikin wannan bukka inda aka sa mashin sai suka samu wurin wuta suka zo wata zuma kuma inda irin Fulani ga zama haka ita ma suka sa mata wuta to sojoji na zuwa dai an ka dakatar da nan kuma an ka kore matasa su ko Fulani sun kwana balle sai je suka koma sun koma je suka ce min to su ma ba su ga mutum juna su ba da yamma sai kira ni cewa sun ga gawo mutum daya an kashe shi yau da safe kuma suka kira ni suka ce sun ga gawo mutum daya dama mutum biyu ba su gani ba
bisa ga al'akari da irin hasarar da ake samu a duk lokacin da aka samu irin wannan ya mutse ya samu hukunta ke tayin faɗi tashi wajen magance aukuwar matsalolin kamar wani kwamiti da wani shiri da ke samun tallafi daga bankin duniya mai suna L-Press ya yi ruwa ya tsaki wajen farfadowa da shi tare da haɗin gwiwar gwamnatin jihar Sokoto Sirajo Abubakar shine jami'in gudanarwa na wannan shirin na L-Press a Sokoto
wannan kwamitin an farfado da shi ne duba da yanayin da ake ciki na rigingimu da ake fama da su na fadace-fadacen manoma da makiyaya kuma wannan kwamitin aikin shi babba shine kokarin kawo hanyoyi na zamani waɗanda za su taimaka a rage matsalolin da ake fama da su domin in aka duba mafi yawan dalilan da ke kawo fadace-fadace tsakanin makiyaya da manoma su ne hanyoyin da ke abubuwan da ke faruwa tsakanin makiyayan shine manoman suna shiga cikin makiyayin ne ko kuma suna tare hanyoyin da ake bi ana da dabbobi ana zuwa wurin shan ruwa to wannan committee ya zai taimaka ne ya gano inda waɗannan matsalolin suke domin shi kuma project ya samu damar da zai shiga waɗannan wuraren da aka gano matsalolin yayi ayyukan da za su kare ko kuma su hana waɗannan matsalolin
su kansu waɗanda wannan matsalar ta fi shahuwa kai tsaye wato manoma da makiyaya sun ce shirye suke su bayar da goyon baya na samun nasarar aikin kwamitin Abdullahi Muhammad Bankano shine sarkin noman jihar Sokoto
to da farko dai ai abinda zani godewa zani ga ita gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha da ma ita dai L-Press game da kokarin da suka yi na sake farfado da wannan kwamitin wanda yake tun daure akwai shi kuma yana ta aiki tun daure akwai shi a tawaye suma to farfado shi gare mu muna godiya kwarai da gaske me yasa saboda ai da man koda yaushe hillani da manoma kana jin sun yi clash to amma yanzu alhamdulillah in ga wanga committee to lalle ba za a samu clash nan ba don kamar mu manoma in mun kaga matsala gare mu ai wannan committee za mu hada su ma hillani in suka samu matsala wannan committee za su hada sai su kira hillani da manoma su zanna su sasanta su ba tare da an ci gaba da itina har ta zama ta zuka ba saboda haka alhamdulillah wannan committee muna da shi kuma in Allah ya so mu manoma kamar wanda su Fulani suka gaya muku za su bada goyon baya ga wannan committee ni ma ina ba ku tabbacin cewa manoma za mu bada goyon baya ga wannan committee domin shi wani aiki tunda aikin ai muna aka mashi
a bangaren Fulani kuwa jagoran nasu ya bayyana cewa
sunana Shehu Aliyu Kantarma kuma ga hali yanzu
shugaban matasa ne kenan mai yatti Allah na jiya Sokoto. Wannan kwamiti za mu ba shi haɗin kai 100% yadda wanda aka zato, saboda mu ma kanmu abun ya ishe mu, muna son a zauna lafiya. Za mu ba gwamnati haɗin kai duk abun da take nema na game da zaman lafiya. Za mu ba da haɗin kowane lokaci, muna kiran su cewa su riƙe dabbobinsu lokacin da damuna ta taho. Akwai wuraren da aka keɓe musu su tsaya lokacin da kuma aka damuna ta wuce. To lokacin da aka cire abubuwa sai su dawo kuma su ci abin nan na ohanin da aka ɗebe.
Shugabannin al'umma suna da muhimmiyar rawar da suke takawa wajen ganin lamura sun tafi daidai da kuma kauce wa tashin-tashina a cikin jama'ar su. Akan hakan ne ma sa'in durar Usmaniya Dr. Muhammadu Jaɗi Kilgori, wanda ya maganta da yawun mai alfarma sarkin Musulmi, ke tsokaci akan muhimmancin ɗaukar wannan mataki na hana rikici tsakanin Fulani makiyaya da kuma manoma.
To wannan gaskiya muhimmin kwamiti ne, don abu ne wanda yake ya daɗe ana fama da shi, kuma an daɗe ana ɗaukar matakai, amma dai abin ya yi wuya har ya ƙara ma ta'azzara.
Masu sauraro, a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu. Idan Allah ya kai mu makon gobe, za mu kawo muku ƙarashen rahoton. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu, da wakilin masu Sokoto Muhammad Nasir, sai kuma Jude Leathers Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da ba da umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe nake sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. Madalla, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da ku aiko mana ta hanyar email.
Bari mu fara da wannan sako da ya fito daga Ali Rabkana Gashuwa. Ya ce, ina kira ga mahajjata a ƙasa mai tsarki da fatan za su yi wa Najeriya addu'a da Falasɗinawa, Allah kawo zaman lafiya mai ɗorewa, amin. Sai kuma sako daga Jamila da Fatima ta Ado Salati Goma ga Annabi Rijau da Aisha Usaini Dangote Karasuwa tare da Ado Salati Goma ga Annabi Rijau. Suka ce VOA Hausa, a kullum addu'ar mu ita ce Allah ya kare mu daga rashin lafiya mai naci, da talauci mai tuzartarwa, da bashi mai kunyatawa, da tsufa mai rikitawa, da arziki mai ɗorewa, sannan kuma ya sa mu cika da imani don darajar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Sako na gaba ya fito daga Malam Umaru Kambaya Wuri, ya ce zuwa ga filin wasiƙu masu sauraro, salam VOA Hausa. A sharuwa a koma bakin aiki, an gama hada-hadar bukukuwar sallah, saura batun kikikaka da yake tsakanin shugabannin kungiyar kwadago da hukumomi a Najeriya game da kayyade karancin albashin ma'aikata. To Allah dai ya sa a kwashe lafiya. Sai kuma wannan sako da ke cewa, assalamu alaikum VOA Hausa, sunana Aminu Kano Maida, karamar hukumar Garko. A madadin al'ummar Najeriya baki daya, muna miƙa ta'aziyyarmu zuwa ga iyalan alhazan da suka rasa rayukansu a yayin gudanar da aikin hajjin bana. Allah ya ji kansu da rahama, mu ma in tamu ta zo, ka sa mu cika da imani, amin summa amin. Sako na ƙarshe kuwa ya fito daga Shehu Adamu Rijau, ya ce game da dambarwar da ke faruwa a Kano, ya kamata a ce an yi wa tufkar hanci, domin dai mun san cewa ba a yin sarki biyu a fada ɗaya, don haka ya kamata a ce an kawo ƙarshen wannan jayayya, domin dai ita wuta da ruwa ake kashe ta ba wuta ba.
Masu sauraro, da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci. An jima da daddare da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana. Za mu sake da wani sabon shirin lokacin da za ku kuma kira wayarmu ku bayyana ra'ayoyinku kan yadda ake samun jayayya tsakanin gwamnonin jihohi da hukumomin tsaro da ke ƙarƙashin gwamnatin tarayya a Najeriya. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Aisha Ma'azu ta karanto labarai, da kuma Fiona Wamayi da ta ba da umarni, da ma injiniyan mu na yau, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku huta lafiya, sai mu haɗu insha Allah a cikin shirinmu na dare. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.